Hanyar da ake bi a iya gano cewa akwai illa a hadisi, hanyar da ake bi a gano cewa akwai illa a hadisi shine a hada hanyoyin duk da hadisin ya bi ya zo. A bibi dukkan hanyoyin da hadisin nan ya bi, a ga a kowace hanya da wani matani da wata siga ya zo, ko kuma in illan ma a sanadin ne a dubi kowace hanya da ya ta kawo nata sanadin. Da kuma gwada halayen masu ruwaya duka marwaitan da suka zo a ciki, a tsaya a auna su matsayi-matsayi dangane da kiyayewarsu da shuransu a ilimin hadisi, da kungiyoyi, to ta nan ne za a iya gano ina illa take. To, ita illa a galibi ta fi zuwa a sanadi. Galibi illa a hadisi ta fi shigarwa sanadinsa. Misali, inda yake ta shigar da sanadin, ta shigarwa sanadi. Kamar hadisin da aka ruwaito daga Amr ibn wato daga Abdullahi ibn Dinarin, daga Abdullahi ibn Umara, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bay'ani bil khiyar. To ya Adam ibn Ubaidin shi dai tashi ruwaitowa, sai yace hadisin daga Sufyan al-Thawri daga Amr ibn Dinar. Yace daga Amr ibn Dinar. Al-Hali duk sauran malaman hadisi yanda suka faɗa nan cewa Abdullahi ibn Dinar ne. Shine yanda can me misbahur rawi shi Abdullahi dan fado yake faɗa misbahur rawi kal-bay'ani qala ya alawa hima amru wa abdullahi fihi ulima kalbayyani qala ala wahima amru wa abdullahi fihi ulima. Hadisin nan duk da aka bincike hanyoyin da yazo, sai aka ga cewa daga Abdullahi ibn Dinar ne, daga Abdullahi ibn Umara, daga manzo sallallahu alaihi wasallam, amma shi ala shi kadai ne ya kawo cewa daga Amr ibn Dinar, daga Abdullahi ibn Umara. Kaga ya zama wannan sanadin nasa ya samu illa kenan. An gano cewa imuwaye ko da yake irin wannan illar, to ko da ta tabbata dai ai ba za ta cuce a hadisin ba, tunda kowanne daga cikinsu dai wato amintattu ne. Da Abdullahi ibn Dinar, da Amr ibn Dinar, kowanne a cikinsu amintacce ne. To ina misalin kuma inda illa ta zo a cikin matani, kamar hadisin bismillah, wanda yake shi wannan illar a cikin matani ne, a cikin abinda aka jingina ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda abinda ya fi zo shi ne, Anas ibn Malik ya ce ya yi sallah bayan Sayyidina Abubakar, ya yi sallah bayan Sayyidina Umar, ya yi sallah bayan Usman, amma gaba ɗaya yana ji in za su fara karatu a sallah sai sun fara karanta Fatiha sannan su karanta sura. To da ya tashi kawa sai ya ce sun kasance suna fara karatunsu da alhamdulillahi rabbil alamina. To wani a cikin marwaitan sai ya imuwa ya ɗauka cewa ko abinda Anas yake nufi shine cewa ba sa yin bismillah, sai ya ruwaito da cewa sun kasance ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim. Alhali shi Anas ba haka ya faɗa ba, ya ce dai suna farawa da alhamdulillahi rabbil alamina. Ma'anar abinda yake nufi da haka shine sai sun fara yin Fatiha sannan suke zuwa da sura. Shi yasa yanda Iraki ya kawo wasaha anna anasan ya kulu la ahfazu fi shay'a lamma su'ila, ya zo a wa ingantacciya da aka tambayi Anas, aka ce ashe kenan ba sa yin bismillah, sai ya ce shi bai kiyaye komai a game da wannan ba. Shi yasa kaga shi hadisin sa yanda ya kawo ba wai da magana akan bismillah bane, yana magana ne akan farawa da Fatiha. To Hakim Abu Abdullahi ya kawo nau'o'in jinsuna na illoli zuwa har goma. Kowanne daga cikin nau'o'in nan goma ana samun fanna da sababin afkuwarta a hadisi. Wato a zahiri za a ga hadisin lafiyayye ne, amma saboda wannan illar sai a ce hadisin ya tashi daga zama wasa ingantacce. Wato na farko daga nau'o'in illar shine hadisi ya zamo zahirin sa isnadin sa ingantacce ne, amma kuma a ciki aka samu wani wanda ba a tabbatar da cewa ya ji hadisi daga na sama da shi ba. Misali kamar hadisin Musa ibn Ubata da Suhail ibn Abi Salih daga mahaifinsa Abi Salih Samman daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wanda ya zauna mazauni ya zamo ya yawaita surutai a wajen, ya zamo in kafin ya tashi yace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, sai ya zamo wannan magana da ya fada a ƙarshe ta kankare masa duk abin da ya aikata a wannan mazauni. Shi yasa wato wannan hadisin yana da illa a zahiri, duk waɗannan da aka faɗa a isnadin tabbir amintattu ne. Musa ibn Ubata amintacce ne, Suhail ibn Abi Salih amintacce ne, mahaifinsa Abu Salih amintacce ne, ballantana Abu Huraira sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma illar da take ciki shi ne wato shi Suhail din ba wai ya karɓo daga mahaifinsa ba ne, ya karɓo ne daga Auni ibn Abdullahi, ya karɓo ne daga Auni ibn Abdullahi. Dan shi yasa kenan illar da ta samu a wannan hadisin kenan, wato wadda ta sa aka yi hukunci da cewa ba ingantacce ba ne. To na biyu daga nau'o'in illar shi ne hadisi ya zamo ya zo mursali ta fuskar da mafi yawan masu kiyaye hadisi suka ruwaito shi, sai wani ya zo da shi amma muttasili, to wannan sai ya zamo illa, kamar hadisin Ubaysa ibn Ubata daga Sufyanu daga Halid al-Hazza da Asim, su kuma su biyun sun ruwaito daga Abi Kilabata shi kuma daga Anas cewa manzo Allah ya ce arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa shaddu fi dinillahi Umar har zuwa ƙarshe. To wannan hadisi idan da ake isnadin sa tabbatacce ne, da ya kai masu littattafai ingantattun hadisai a ce sun fidda shi, amma abin da yasa ba su fidda shi ba shi ruwayar daga Haridul Hazza'u ne daga Abi Kilabata ba tare da ambaton Anas ba, ruwayar wadda take tabbatacciya a ciki ba ambacewa Abu Kilaba ya karba daga Anas ba. Wannan kara ittisalin nan a ciki shine illar dake cikin hadisin. To dai wannan yana cikin dai nau'o'in shi illoli na isnadi, illolin da ake samu a hadisi ya zamo a ce sababin haka hadisin nan ba ingantacce ba ne. To alhamdulillah.